نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من ساكي سادوا وانا مسلا شيمي البركة مسلا شنغ اللغة لكينا شكينغ لنبوشي أجهر بوشي وانا نمشي نجوماء yau biyar ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 wanda kuma yake daidai da 10 ga watan 6 miladiya ta 2016 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul kafi da yana shine darasin mu na biyar a wannan shekara zamu tashi daga kan ayata 71 فانطلق حتى اذا ركب في السفينه
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانطلق حتى اذا ركب في السفينه خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تغرقني من أمري عسرا
الله يجي فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها فانطلق سي النبي موسى لخضر عليه السلام سكت فيه حتى إذا ركب في السفينة har sai da suka shiga cikin jirgin ruwa kharaqaha sai ya huda jirgin ruwan qala sai annabi Musa yace akharaqtaha litughriqa ahliha shin ka fasa ta ne ka huda ta ne domin ta nitsar da mutanen cikin ta laqad ji'ta shay'an imra lalle ka zo da wani abu mai girma qala sai Khidr yace da shi innaka alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra ashe ban fada ba nace ba za ka iya yin hakuri da ni ba qala la tu'akhidhni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra nabi Musa yace kada ka kama ni da abinda na manta kada kuma ka tsananta mun al'amarina Allah ta'ala cikin kissar da yake ba mu ta annabi Musa alaihi salam da Khidr da haduwar da suka yi domin ya nemi ilimi kamar yadda Allah ta'ala ya umarce shi ya zo ya nema a wajen Al-Khidr alayhi salam bayan sharadin da shi Khidr ya dauka a wajensa na cewa idan zai bi shi to kada ya masa tambaya game da kowane abu ya gani har sai ya ba shi labari to ya yadda akan wannan cewa zai bi shi akan wannan sharadi kuma ba zai saba masa umarninsa ba to Allah ya ce fantalaka shikenan sai suka tafi ajiya mun ce anan an yi maganar mutum biyu tare da cewa akwai Yusha'u shine wannan yaron da yake tare da shi saurayin da yake tare da shi anan ba an bato shi ba ko dai kasancewar shi da man dan rakiya ne don haka ba sai an sako shi cikin maganar ba ko kuma a'a annabi Musa alaihi salam ya mayar da shi zuwa ga banu Isra'il wannan shine wato ihtimali na uku na biyu wanda shine yafi zama yafi karfi cewa annabi Musa alaihi salam ya sallame shi bayan bukatar sa ta biya na saduwa da shi wannan bawan Allah saboda haka yace shi ya koma shi ya sa maganar aka yanke shi daga cikin maganar ya zama da babu shi tun daga wannan gaba har zuwa ƙarshen kissar ba za a sake yin ambatansa ba. Amma kissar da ake bayarwa cewa ya sha ruwan da aka wato ruwan da yake ainul hayat, wani marmaro na rayuwa wanda idan aka sha shi ake rayuwa har abada, wanda Khadir ya ce da shi kai ya sha, kuma wai ya sha Khadir ya jefa cikin ruwa, don haka yana cikin ruwa yana ta yawo har abada kuma ba zai mutu ba. Wannan kissa ce wacce ba mai inganci ba. Abinda ya tabbata dai shi da wannan bawan Allah Yusha'u ya zama annabi bayan annabi Musa alaihi salam, kuma shi ne ya jagoranci a banu Isra'ila aka shiga Baitul Maqdis. Allah ya ce fantalaqa hatta idha rakiba fi safinati, har sai da suka shiga cikin jirgin ruwa. Wannan alif da lam, alif ce li ta'rifil jinsi, tunda ba a yi maganar wata safina ba, ba a ba mu labarin wani jirgin ruwa ba gabanin haka. Wannan shi ne farkon ambatan jirgin ruwa, saboda haka wannan alif da lam na tarifin jinsi ne kawai, don haka ba wai ana nufin wani jirgin ruwa wanda yake keɓantacce da ake magana a kansa ba. Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da hadisi daga Abdullahi ɗan Abbas, shi kuma ya ji daga Ubay ibn Ka'ab radiyallahu anhuma cewa fantalaka yamshiyani ala sahilil bahri, annabi ya ce suka kama tafiya a kan gaɓar teku. A wata ruwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wajada ma'abira sigaran, suka samu ƙananan kwale-kwale tahmilu ahla hadha sahil ila ahli hadha sahil al-akhar, suke iban mutane daga wannan gaɓar na teku su tsallaka da su zuwa ga waccan gaɓar. Famarrat bihima safinatun, sai wani jirgin ruwa ya zo ya wuce ta gabansu. Kallamuhum an yahmiluhum, sai suka yi magana cewa su ɗauke su. Fa'arafu al-Khadir, masu jirgin ruwan sai suka gane shi wannan bawan Allah Khadir, yana wanda ya nuna kenan wannan gilmawa da suke yawan yi suna aiki da jirgin ruwansu a cikin wannan ruwa, sun san da wannan bawan Allah, kuma suna gani shi sun gane kuma mutumin kirki ne. Saboda haka sai suka gane shi, ba su gane annabi Musa ba alaihi salam, saboda ba a tsibirin yake rayuwa ba, amma sun gane wannan bawan Allah Al-Khadir alaihi salam. Da haka da suka gane shi sai suka ce Abdullahi Salih la nahmiluhu bi ajrin fa hamaluhu bi ghairi nawlin, suka ce wannan bawan Allah ne, da haka ba za mu karbi kudin sa ba, ba za mu karbi kudin haya a wajensa ba. Da haka sai suka dauke shi kyauta ba tare da sun sharɗanta zai biya kudin haya ba. Falamma rakiba fi safina, da suka shiga wannan jirgin ruwa, kamar yadda Al-Qur'ani ya gaya mana anan kharaqaha, sai shi Khadir sai ya huda wannan jirgin ruwan ya fasa shi. A ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mana falam yafja Musa illa wal Khadir qad akhadha al fa'sa fa naza'a lawhan bil qaddum, annabi Musa bai ankara ba, sai kawai ya ga wannan bawan Allah ya ɗauko gatari ya faskara ba wannan jirgin ruwa, ya cire allo ɗaya daga cikinsa. Wanda ana tsakiyar teku aka cire wa jirgin ruwa allo ɗaya daga cikin katakwayensa ko itatuwansa, babu shakka wannan alama ce ta ana so wannan jirgin ruwa ya nitse a halaka. Saboda haka sai ya kama ya ɓalle wani wato allo daga cikin wannan jirgin ruwa. To annabi Musa da ya ga haka sai ya ce da shi wani irin aiki ne wannan kai, kamar yadda hadisin ya gaya mana ma sana'ata, wani irin aiki ne wannan kuma. Qaumun hamaluna bi ghairi nawlin amatta ila safinatihim fakharaqtaha litughriqa ahliha laqad ji'ta shay'an imra, ce mutanen da suka dauke mu ba tare da mun ba da ko kwabo ba, suka yi mana alfarma suka dauke mu kyauta, amma sai ka duba jirgin ruwan su ka fasa musu domin su nitse a ciki, lalle ka zo da wani abin ma ka zo da wani abin da yake da girma. Wato ce litughriqa ahliha, wannan lamun din da take cikin wannan gaba litughriqa ana kiranta lamul aqiba, su malamai sun ce lamul aqiba ce, ma'ana tunda ka cire wannan jirgin ruwa allansa, ƙarshen al'amarin jirgin ruwan nitsewa zai yi. Wai sai ce lamul aqiba, idan aka ce annabi Musa alaihi salam yana kyautata zaton cewa annabi Khadir alaihi salam ba yayi haka bane domin ya nitsar da su, saboda haka sai mu ce wannan lamun din lamul aqiba ce kamar inda Allah ta'ala yake gaya mana dangane da Annabi Musa alaihi salam lokacin da aka jefa shi cikin ruwa mahaifiyarsa ta jefa shi cikin toku Allah ta'ala yace faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana faltaqatahu alu fir'auna mutanen gidan fir'auna suka tsinto shi liyakuna kaga lamun din ba wai lamut ta'lil bace wato dan karshen al'amarin zai zama musu a maki kuma zai zama musu abin bakin ciki wato za su yi kiyayya da shi kuma za su yi bakin ciki dauko shi har su rene shi saboda zai fito ya yaki abin da suke da zalunci anan lamu ba za ka ce lamut ta'lil bace domin in ka ce lamut ta'lil ce ma'ana kamar tun farko ma sun tsunto shi ne da niyyar haka wanda kuma ba yadda za a yi su tsunto shi da niyyar ya zama musu abokin gaba sun tsunto shi ne dai ya zama ɗa da gare su kamar yadda ita matar fir'auna ta ce qurratu aynin li walak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada ce abin farin ciki ne gare ni da kai zaka kada ku kashe shi tana yi wa ya amfanar da mu ko mu marike shi a matsayin ɗa wannan shine abin da yasa suka ɗauko shi amma wancan li yakuna ana gaya maka aqibar abin da zai kasance musu a rayuwarsu to shine wasu malamai suka ce to irin wannan lamun din ce anan akai amfani da ita litogorika ay karshen al'amarin za ta nutsar da mutanen da suke ciki wasu malaman suka ce lamut ta'lil ce ba lamul aqiba bace wato yana gaya masa yace kai haka dan ka nutsar wato kamar da mancan da wannan niyyar shi Khadir yayi dan ya nutsar wannan idan muka ce a tunda Annabi Musa alaihi salam inkari yake masa tunda inkari yake masa ya kamata zama lamut ta'lil ce wato ya zaka fasa musu jirgin ruwansu domin ta nutsar da wanda suke ciki kaga anan ba wai yana nufin karshen al'amari za ta nutsa yana nufin yayi wannan aiki domin ma mutanen cikin jirgin ruwansu su nutse ce wannan ta fi kama da inkari da shi Annabi Musa alaihi salam yayi wasu malamai suna ganin ya kamata ya zama fassarar farko ita ce daidai saboda kamar akwai su'u adab kamar akwai muna ladabi idan an dauke ta alamut ta'lil aka ce ya fada masa wannan cewa yayi haka ne domin ya nutsar da mutanen cikin ta amma wannan babu wani su'u adab idan muka dubar cewa Annabi Musa alaihi salam yayi haka ne domin inkari ga shi Khadir alaihi salam cewa yayi wannan abu wanda kuma yin wannan aiki ne na a nutsar da mutanen da suke cikin wannan teku akwai wata riwaya ta عبد ابن حميد لكم إمام أحمد دا أبو الهيثم الشافي الشاسي أتكم مسند دنسا وان دا مذالة صلى الله عليه وسلم أتكي رواير حديث شيمان أبي بن كعب لين عبد الله بن عباس دا أبي بن كعب يد لفظ يزو أتكم وانا حديث يتي منزان الله صلى الله عليه وسلم ياتي فانطلق سي النبي موسى دا خضر سكتفي حتى إذا ركب في السفينة حسي دا سكا شغا تكين جرغن روا فخرج من كان فيها واند سكي تكي كما سكا فتو واند سكي تكين جرغن روا سكا فتو وتخلف شي كما خدر سيزونا بي فتو تارد سوبا ليخرقها دومين فسا واند جرغن روا فقال له موسى سي النبي موسى يتي دا شي تخرقها لتغرق أهلها zaka fasa wannan jirgin ruwan domin ya nutsar da mutanen cikinsa shine sai kuma Khadir ya gaya masa abinda Allah ta'ala ya labarta mana idan muka duba zahirin wannan ruwayar zamu ga cewa Annabi Musa al-Khadir alaihi salam yayi niyyar zai fasa ne shi kuma Annabi Musa alaihi salam ya nuna masa bai dace ba wanda ya saba wa zahirin ayar domin zahirin ayar ta nuna kharaqaha ya fasa amma wannan hadisin ya nuna cewa zai fasa Annabi Musa ya ce ya zaka fasa in ka fasa ai zaka sa duka a nitsi a dulmiya cikin ruwa sai dai za a iya yi masa wato za a iya fassara shi wannan hadisi ai masa tawili a ce abinda ake nufi a hadisin wa takhallafa li yakhriqaha fa kharaqaha ya zauna kowa ya fita shi ya zauna a cikin jirgin ruwan dan ya fasa kuma ya fasa Annabi Musa ya yi amfani da kalmar mudari'i da lafazin mudari'i da domin istihdar sura domin kamar a nuna maka gashi nan sanda abin yake faruwa, ko kuma a ce da farko Khadir ya yi niyyar zagi ya gama shirye-shiryensa, annabi Musa alaihi salam ya masa inkari, sannan kuma ya yi din annabi Musa ya sake masa inkari. Wato ya zama da inkari guda biyu ne, na farko da ya yi niyyar ya gama shirye-shiryensa, annabi Musa ya ga take-takensa ya ce za ka yi kaza 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 domin a samu matsala, sannan kuma ya zo ya yi, annabi Musa ya sake yi masa inkari. Sai ya zan hadisin ya faɗi na farko, wato abin da ya yi na shirin zai yi wannan laifin, annabi Musa ya masa inkari, ayar kuma ta faɗi abin da ya faru na biyu shine bayan ya fasa annabi Musa ya masa inkari. To duk da haka dai har ila yau a cikin hadisin ya saba zahirin ayar, saboda a hadisin ana nuna cewa sun fita daga cikin jirgin ruwan, ayar kuma ba ta nuna mana cewa mutanen da suke cikin jirgin ruwan sun fita. Tunda maganar annabi Musa alaihi salam da yace li tughriqa ahliha, yana nufa akwai mutane a ciki, idan har ka fasa da waɗanda suke ciki ai za su dutse. To wasu malamai suka ce ai hadisin ba ya kore cewa annabi Khadir ya fasa wannan jirgin alhalin suna ciki bane, ya faɗi cewa yayi niyyar zai fasa lokacin da suka fita, amma baya nuna cewa ba su dawo ba ciki sanda yayi abin, saboda haka hadisin ta wannan fuskar bai saba da zahirin ayar ba. Kuma zahirin ayar yana nuna mana cewa daga shigar su abin ya faru, suna shiga abin ya faru. Kuma waccan ruwaya da take cikin Sahih Bukhari da Muslim da yake cewa falam yafja Musa illa anna Khadir akhadha bil qaddum fa kharaqa as-safina, wato annabi Musa bai ankara ba, suna shiga bai ankara ba, sai ga kawai ya dauko ainin gatari ya fasa wannan jirgin ruwa. Ayar kusan haka take nunawa. To amma wannan hadisin yana nuna cewa sai da ma aka dan tsaya, mutanen ciki aka fita, sannan aka sake dawowa, sannan ya fasa jirgin ruwan. Duk da cewa zahirin ayar ba lalle ne ya nuna cewa nan take abin ya faru ba, hatta idza rakiba fi safinati kharaqaha, baya nuna cewa daga shigar abin ya faru, tunda sharadi baya nuna da zarar an same shi to kuma sharadin abin jawabin sa jaza dinsa zai samu. Ana iya samun sharadi sannan kuma sakamakon sharadin a samu jinkiri wajen faruwarsa. Ana cewa idan ka yaba ma wane zai yi maka kyauta, ba lalle ne ya nuna cewa lokacin da kai yaban ba a nan take zai baka kyautar, tana yi wa ka gama masa yabo kai bambadancin, amma kyautar sai bayan sati ɗaya ko wata ɗaya sannan ya aiko maka da ita. Saboda haka faruwar sharadi ba shi yake nuna nan take faruwar jaza sakamakonsa ba, ana iya a samu tazara. Shi ne abinda Allah ta'ala a cikin fadarsa a idza mittu la sawfa ukhraju hayya, shin idan na mutu za a tashe ni ina da rai. Kaga nan ba yana nuna cewa da zarar ya mutu nan take a tashe shi ba, kalmar sawfa ba tana nuna cewa nan gaba za a tashe shi, in ya mutu yana nan cikin kabarinsa inda aka binne shi har sai lokacin tashinsa yayi Ubangiji ta'ala ya sake tashinsa. Sannan zahirin wannan aya yana nuna mana cewa lokacin da yake fasa jirgin ruwan ba su gani ba, tunda inda sun gani ai ba za su kyale shi ba, kawai ya fasa musu jirgin ruwa. Wannan wani daga cikin malamai kamar Ali Mulla Ali Al-Qari ya faɗi wannan cewa inda a ce sun gani to da ba za su bar shi ba. Akwai wata ruwaya wacce take tafsirin Ibn al-Munzir da kuma tafsirin Ibn Abi Hatim daga Abi al-Aliya wanda daga cikin tabi'ai, yake cewa Khadir wani bawa ne wanda ido baya ganinsa sai wanda Allah ta'ala ya so ya nuna masa shi, saboda haka mutanen ba su gan shi ba sai Musa ne alaihi salam ya gan shi, da sun gan shi lokacin da yake fasawa da sun hada shi fasa wannan jirgin ruwan, kamar yadda da sun gan shi sanda zai kashe wannan yaron da sun hana shi. Wannan magana ce ta Abu al-Aliya wanda ya faɗa cewa Khadir muta idanu ba sa ganin shi sai wanda Allah ya so ya gan shi. Amma al-Imam Shawkani yana musun wannan magana tashi, yake cewa ina ya samo wannan zance, domin wannan magana ce da ba za ta yiwu a faɗe ta da ra'ayi ba, ka ce ga wani shi muta ido baya ganinsa, wanda Allah ta'ala ya ce ido baya ganin su ne aljanu, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu, suna ganinku shi da jama'arsa, wato shaidan da shi da jama'arsa suna ganinku ta inda ku ba kwa ganinsu. kaga dangane da shedadu dangane da aljannu Allah ta'ala ya faɗi haka to duk wani wanda ba aljan ba in aka ce ba a ganin shi ya kamata a kawo dalilin da take da yake nuna cewa ba a ganin sa in kawai hujjar sa cewa ba a ganin shi ita ce saboda ya fasa jirgi ba a ganin shi ba shaukani yake cewa ai yana daga cikin abin da hankali zai karba yayi abin ba tare da sun san san da yayi ba idan yana ya zama da jirgin babba ne yana can baya abin da iya faruwa ba tare da sun sani ba saboda haka kaga babu maganar sa hana shi tunda basu ga san da yayi ba kamar yanda wannan yaron da zamu zo gaba nan gaba da ya kashe yana yiwa ya kashe shi ba tare da an gan shi san da yake yin abin ba ko kuma yayi wucewa sun gan shi din ba amma saboda daban sun san shi mutum ne salihi kuma yana da abubuwan mamaki da suke faruwa a hannunsa saboda haka sai ba su yi masa inkari ba sun sallama masa cewa duk abin da zai yi yana yin sa ne da wani dalili wanda yake na wahayi ko na annabci saboda haka suka sallama masa ba tare da sun hana shi yayi ba wannan tana yiwuwa saboda haka kaga babu maganar cewa yayi ba tare da sun gan shi ba don haka maganar da aka jingina ta zuwa ga Abul Aliya cewa ya ce mutane idanu ba sa ganin shi wannan tana buƙatar a tabbatar da ita da wani dalili shi ne annabi Musa alaihi salam ya ce laqad ji'ta shay'an imra lalle ka zo da wani abu wanda yake da girma kalmar imra malamai sun fassara ta da ma'anoni daban-daban wasu sun fassara ta da munkar wato ka zo da wani abin ƙi wani abin zargi ko kuma imran ajaban ka zo da wani abin mamaki ko kuma imran aziman ka zo da wani abu shay'an aziman ka zo da wani babban al'amari sai wannan kalma ta al'imr tana zuwa da ma'anar girma kamar yadda ya zo a cikin sira cewa a fere suna cewa amira amru abi kafsh ibnu abi kafsha wato al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya girmama sai suka yi amfani da kalmar amira ita ce kalmar imra da ta zo nan a matsayin masdari ko kuma al'imru ana nufin addahiya wato wata musiba al'azima ka zo da wata babbar musiba yace laqad ji'ta shay'an imra ka zo da wani babban al'amari na kalala ta wannan jirgin ruwan da kuma kokarin da kai na ka halakar da mutane masu yawa ba tare da sun yi laifi ba sannan kuma da butulce wa ni'imar da suka yi mana ta daukan mu da suka yi ba tare da mun biya su ba to shine Khadir sai yace alam aqul innaka lan tastati'a ma'iyya sabra ce ba na faɗa cewa ba za ka iya yin haƙuri da ni ba wato wanda ya nuna kenan maganar da yayi ya karya wancan alkawari wanda yayi na cewa zai yi masa biyayya ba tare da ya saba masa ba satajiduni insha Allahu sabiran wala asi laka amra za ka same ni ina mai haƙuri ba tare da na saba maka ba to wannan magana yanzu da yayi ya fara wato karya wancan sharadi da muka ce wannan shi yake nuna maka al'aza'im tanfasikhu maganar da muka yi ajiya cewa ana mutum na iya yin azama akan zai aikata wani abu a ba lokacin da abin ya faru sai kaga kuma ya kasa aikata abin saboda haka annabi Musa alaihi salam da farko yana ganin zai iya juriya amma gashi a karan farko ya kasa jurewa yayi haƙuri har zuwa lokacin da shi Khadir alaihi salam zai bashi labarin abin da ya faru to shi da yace da shi alam aqul innaka lan tastati'a ma'iyya sabra shine annabi Musa alaihi salam sai yace qala la tu'akhidhni bima nasitu ce kada ka kama ni da abin da na manta kaga nan neman wato uzuri yake a bashi uzuri anan ya kawo shi a cikin wata siga wacce take cike da balaga wanda yake nuna neman uzurin da yake yana da ƙarfi bai faɗa masa da farko cewa ai mantawa ne ba sai yake nuna cewa kada ya kama shi da mantuwarsa kamar ma shi Khadir ya san cewa ya manta idan aka kula ya kamata inda a zahirin magana za a tafi da ita yadda za a taho da ita wato filla-filla kamata ya yi da farko da ya gaya masa wannan sai ya ce mantawa na yi kada ka kama ni da mantuwata to sai bai gaya masa cewa mantawa na yi ba sai dai kawai ya ce kada ka kama ni da mantuwata kamar ba ya nuna masa cewa ya san ma cewa ai mantawa yi don haka yanzu abin da yake roƙon shi kada ya kama shi da mantuwar, ba wai yana sanar da shi cewa mantawaye ba, a'a shi ma ya san mantawaye, amma dan Allah kada ya kama shi da wannan mantuwar da yayi. Al-kamil qad yu'khadhu bin nisyan, asali ubangiji ta'ala ya ce rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana, ya ubangiji kada ka kama mu da abinda muka yi na mantuwa ko muka yi na kuskure. Ubangiji ta'ala ya karba wannan addu'a ya zamana baya kama mutun da abinda yayi na kuskure ko yayi na mantuwa, to amma anan yana roƙon sa kada ya kama shi da abinda yayi na mantuwa, saboda suna cewa mutumin da ya kai matsayin kamala to irin wannan mantuwar ana iya kama shi da ita, saboda ya kamata ai yayi taka tsantsan kada ma ya bari ta faru, to kuma sai ta faru to babu shakka za a kama shi da wannan, kamar yadda Allah ta'ala ya kama annabi Adam alaihi salam. Annabi Adam abinda yayi ubangiji ta'ala ya gama da mantuwa ne, wa laqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya, wanci ubangiji ta'ala ya ce mun yi alkawari zuwa ga Adam na cewa kai ya ci ita tuwa fanasiya, amma ya manta, amma duk da haka ubangiji ta'ala ya zarge shi da wannan kuma ya sauko da shi daga gidan aljanna a dalilin haka. Amma al-mu'akhadhatu bin nisyan amrun maghfurun minhu, an gafarta wa wanda duk zai yi mantuwa game da abin da yayi na mantuwa, ba a kama shi da laifin wannan, bal ma ba a neman shi ma da wannan, kamar mutumin da yake azumi ya manta ya ci ko ya sha to azumin sa yana nan, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ta'ala ne yace yadda shi ya shayar da shi. Wala turhiqni min amri usra, kada ka matsa min al'amarinka, wato al'amarinka tare da ni na zamantowa ta zan yi tafiya tare da kai neman ilimi, to kada ka dora min abin da yafi karfi na, kada ka tirsasa min akan ka kama ni da abin da yake halin mantuwa ne. Halin mantuwa kuma abu ne da ba a kama mutum, idan har aka ce za a kama mutum da mantuwa to babu shakka an so a dora masa wani al'amarin da yafi karfinsa, saboda ita mantuwa abu ne da mutum baya iya ijewa kansa, baya iya turewa kansa. Ko kuma kada ka matsa min a cikin harkar neman ilimin nan, ka takura min iya takurawa ta yadda zan ji ba zan iya tafiya da kai ba in haƙura in fasa neman ilimin nan, ka bi ni a hankali ka sassauta min cikin abin da kake nema a wajena. Annabi Musa, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana cewa wa kanatil ula min Musa nisyana, wannan dai karan na farko annabi Musa alaihi salam mantawaye, wato ganin girman abin da ya gani na an yi wani abin da ya sabawa abin da ya kamata mutanen kirki su yi, kamar shi Khadir alaihi salam da irin yadda Allah ta'ala ya sifanta shi abdan min ibadina, yace ya bashi rahma atainahu rahmatan min indina, mutumin da aka ce an bashi tausayi, yaya za a yi mai tausayi yazo a dauke shi a cikin jirgin ruwa, masu jirgin ruwan nan mutane ne da ka gansu kaga cewa mutane ne galabaitattu, mutane ne waɗanda suke neman abin da za su kai cikinsu, suke neman su toshe yunwar cikinsu, ba wasu mutane ne bane masu ƙarfi, amma kuma ka fasa musu jirgin ruwansu duk da wannan alheri da kuma yanayin da suke ciki, babu shakka anan mutumin da aka sifanta da rahama ya kamata a ga rahamarsa ta bayyana, a ga ya tausaya fiye da yadda ake zato, to sai an ga bai tausaya ba, wannan abin da ya hararo ya hango shi har ya mantar da shi cewa fa yayi alkawari na cewa sa tajidu ni insha Allah sabira, sai ya manta da wannan alkawari da yayi, saboda haka sai ya ce a kharaqtaha li tughriqa ahliha, jirgin ruwa yana dauke da mutum ba ɗaya ba ba biyu ba, mutanen da suke ciki da shi annabi Musa alaihi salam da shi Khadir alaihi salam, ka zo ka fasa ta a tsakiyar teku karshe duk a halaka. Wasu malamai suka ce a nan za mu ga cewa annabi Musa alaihi salam cewa ya tughriqa ahliha, bai ce duk da cewa shi ma yana cikin jirgin ruwan in an tashi nitsewa da shi za a nitse, shi kansa mai fasawar ai a ciki yake, shi ma an tashi nitsewar da shi za a nitse, sai ya zama na ba su yake magana ba, yana magana ne akan mutanen da suke cikin jirgin ruwan. To wannan hali ne na manya, har kullun idan wani abu ya tunkaro na da masifa ba kansu suke tunani ba, suna tunanin waɗanda suke ƙasa da su. bai ce kakka fasa ta ba mu nitsi duk da cewa yana cikin wanda zai nitsi amma sai ya kawar da kansa ya kawar da shi annabi Musa Khadir alaihi salam daga ambato sai ya ambaci ahlaha da yake nuna maka dabi'a ce ta manya har kullun idan wani abu ya taso to kullun tunanin su ba kansu suke tunani ba suna tunanin na ƙasa da su ne musamman shugaba yana tunanin talakansa ne ba yana tunanin kansa bane saboda haka idan wani abu ya to zai yi kokari ya ga cewa ya tsamar da wanda yake karkashin sa koda kuwa shi ba zai samu fita ba koda zai halaka to hadisi yana nuna mana cewa bayan sun fita daga wannan jirgin abin da ya faru ya faru an fita lafiya jirgin ruwa bai nitse ba daga baya kuma annabi Khadir alaihi salam ya mayar da wannan allan gurinsa to sai hadisi yake gaya mana kamar yadda yake cikin sahihain da suka fita sai wani tsuntsu wani jemage kamar yadda ya zo a wata riwaya sai ya zo fawaka ala harfi safina sai ya sauka akan gefen wannan jirgin ruwa fa naqara fil bahri naqratan aw naqrataini sai ya tsatsagi ruwa tsaga ɗaya ko biyu ya sa bakinsa ya tsaga ya sake sawa ya tsaga ta biyu to sai Khadir ya ce ya Musa ma naqasa ilmi wa ilmuka a wata riwayar wa ilmul khala'iqi a wata riwayar min ilmillahi ko fi jambi ilmillahi illa misla ma naqasa hadhal usfur biminqarihi min hadhal bahr Nabi Musa a Khadir ya ce kaga wannan tsuntsun da ya yi wannan tsatsagar guda biyu a cikin ruwa to ya Musa babu wani abin da ya ragu ya raga ilimina da iliminka da ilimin halittu gaba ɗaya in aka haɗa duka daga cikin ilimin Allah sai kwatankwacin abin da tsuntsun nan ya raga daga cikin wannan teku da wannan tsatsagar da ya guda biyu wato duk abin da kake ji da shi na ilimi da Allah ta'ala ya baka da wanda ya bani da dukkan wata halitta da Allah ya yi ya kuma wadace ta da ilimi to gaba ɗayan aka tara iliminta in aka kwatanta shi da ilimin Allah bai fi tsagar wannan tsuntsu guda da ya a cikin wannan teku ba teku ya san ma ana yi zai motsa saboda an tsuntsu ya tsage shi sau ɗaya sau biyu babu abin da zai ci to wannan ba yana nuna cewa ilimin Allah ta'ala yana raguwa ba yayin da muka san wani abu daga cikin abin da Allah ta'ala ya sanar da mu na ilimi kalmar na ƙasa a nan ya faɗe sa ne bisa misali yadda za ka fahimci kwatankwacin yadda iliminmu yake idan kwatanta shi da ilimin Allah amma ilimin Allah babu abin da yake rage shi babu abin da zai rage ilimin Ubangiji shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ma'utitu min al-ilmi illa qalila babu abin da aka baku na ilimi sai ɗan kaɗan wato abin da kuke da shi na ilimi duk wannan tunƙaho da kuke yi Allah ta'ala ya baku ilimi na rayuwa sun san wato ɗan adam ya san zahirin rayuwar duniya ya alamu na zahirin min hayati duniya wannan abin da Allah ta'ala ya baku kaɗan ne daga cikin abin da yake nan na ilimin Ubangiji saboda haka ba wani abu kuka sani ba to wannan wani yanki ne na karantarwa da shi kansa Khadir alaihi salam yake bawa Musa alaihi salam الله تعالى يأتي فانطلق حتى إذا لقي غلاما
فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا
Allah ta'ala ce fantalaqa sai suka tafi hatta idza laqiya ghulaman har sai da suka hadu da wani yaro faqatala sai ya kashe shi qala sai Musa yace alaihi salam aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs yanzu ka kashe rai mai tsarki ba tare da kashe wata rai ba laqad ji'ta shay'an nukra lalle ka zo da wani abu abinki wani mummunan abu فانطلق فاء نن ايتشي مالامي سكي كرا فاء الفصيحه تفصح بالمحذوف اكو ابين دا اكا شافي ا غبانتا ما'anar maganar sai ya karbi uzurin sa tunda ya bada uzuri la tu'akhidhni bima nasi wa la turhiqni min amri usra kada ka kama ni da mantuwar da nayi kada kuma ka dora min abu mai wahala cikin al'amari na to sai ya karbi uzurin sa suka fita daga cikin jirgin ruwa fantalaka sai suka kama tafiya yazo a hadisi fantalaka yamshi yani fi sahili ko ala sahili suka fita suka kama tafiya akan abinan gefen teku a wata ruwaya annahuma marra bi qarya sun wuce ta wacan wata alqarya shine Allah ce hatta idza laqiya ghulaman a cikin wannan alqarya akwai mutane sai gashi sun hadu da wani yaro Imam al-Bukhari a cikin kitabut tafsir babin a cikin tafsir suratul kafi babin falamma balaga majma'a bainihima yace yaz'umuna an nasmahu jaysur sun ce sunan yaron da suka hadu da shi jaysur an ruwaito kuma a wasu nusakh haysur a wasu nusakh jaysun amma abin da yafi shahara shine haysur binna jaysur afwan jaysur sunan wannan yaro jaysur suka hadu da shi faqatala sai ya kashe shi a hadisin ubay ibn ka'ab manzo Allah yace thumma kharaja min as-safina sai suka fita daga cikin wannan jirgin ruwan fa bainahuma yamshiyani ala as-sahili suna tafiya akan gefen wato gabar teku iz absara al-khadir ghulaman kafiran zarifan sai khadir yaga wani yaro yaron kuma kafiri mai wayan tsiya yal'abu ma al-ghilman yana wasa tare da yara arwayar ibnu juraij a musnad habab ibnu humayd sai yaga yaro gulaman wadi al-wajhi yaro wanda yake mai kyakkyawar kama mai kyakkyawar fuska fa atja'ahu sai ya kama shi ya kwantar da shi thumma dhabahu bis-sikkin ya yanka shi da wuka arwayar ubay ibn ka'ab cikin sahihai fa akhadha al-khadir bi ra'sihi fa akhadha al-khadir ra'sahu bi yadihi fa iqtala'ahu bi yadihi sai khadir ya kama hannunsa ya kama kansa ya murde kansa ya tsige kansa daga jikinsa a wata ruwayar fa ajja'ahu thumma sabahahu bis-sikkin ya kwantar da shi yanka shi da wuka to shine malamai suka ce za a iya hada dukkan ruwayoyin a ce ya kwantar da shi ya yanka shi sannan ya cire kan to babu shakka wannan yanayi dole ya tayar wa da annabi Musa hankali idan an fasa jirgin ruwa ma kawai hankalinsa ya tashi bare ya ga irin wannan daga tsallakowarsu su shigo gari yaro kyakkyawa mai kyan halitta yana cikin ƴan uwansa yara yana wasa amma ya je ya kamo shi ya danne shi ya yanka shi ya murde wuyansa kamar kaza kun san inda bai yi shiru a ta farko ba to ba zai yi shiru a ta biyu ba qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin yanzu ka kashe rai mai tsarki ba tare da kashe wata rai ba laqad ji'ta shay'an nukra ka zo da bubbunan abu a farko cewa laqad ji'ta shay'an imra ka zo da babban abu to anan sai ya ƙara wa abin girma yayin ko yace babban abu sai yace nukra ka zo da bubbunan abu saboda nan yafi na farko yunkuri ne amma nan ya ma faru wato an riga ma an aikata saboda haka abin yayi muni kwarai da gaske a ƙira'ar ibn kafir da nafi da abu ja'far da abu amr ya ce laqad aqatalta nafsan zakiyatan da alif sauran kuma ƙira'a ba alif shine kamar yanda yake anan zakiya to wasu daga cikin malaman loga suna cewa duk ma'anar su daya da zakiya da zakiya duk dai ma'anar su daya ana nufin mai tsarki wanda bai su yi laifi ba ran da ba taba yin wani laifi ba amma abu amr ibn al-ala yana ganin cewa akwai bambanci tsakaninsu idan aka ce az-zakiya ana nufin wacce bata taba yin zunubi ba kwata-kwata zakiya kuma ita ce wacce ta taba zunubi amma ta tuba ala ayi halin dai anan yana nufin ran da ba ta da zunubi ran da take da tsarkakakkiya ce domin yaro ne yaro ko ba a rubuta masa zunubi sai dai a rubuta masa lada amma ba a rubuta masa zunubi saboda haka ya za a yi mutumin da ko zunubi bai yi ba za ka kashe shi sai ya karfafa maganarsa da cewa bi ghairi nafsi bai taba yin abin da ma za ka ce ya cancanci kisa ba ko a ce ya taba kashe wani ballantana har ka ce ai wannan abin da ya yi shi ya sa shi ka daukar ofansa ko a ce a shari'arsa akwai kashe yaro idan ya yi kisa to anan malamai sun yi sabani game da shi wannan yaron al-gulam din nan gulam ne wanda yake baligi ko ko bai balaga ba ya kai matsayin mukallaf ko bai kai matsayin mukallaf ba to jumhur mafi yawancin malamai suna ga cewa ba baligi ba ne yaro ne karami domin kalmar gulam al-haqiqatu shai'a ma'anarsa da tafi bazuwa aka fi amfani da ita aka ce gulam ana nufin yaro wanda yake karami wanda bai kai munzalin balaga ba kuma musamman ma idan muka ga a cikin ayar an ce zakiya wadda ba ta taba yin laifi ba ai tahira min az-zunub ba ta da wani laifi ba a rubuta mata ba saboda ba a rubuta wa yaro alhaki sai idan ya balaga sannan malamai suka sake hujja da fadarsa bi ghairi nafsi suka ce kalmar bi ghairi nafsi tana nuna yaro ne karami tunda haƙƙin kisasi yana hawan kan balagagge ne dama ba wanda ba balagagge ba wasu malamai kuma suka ce akasi wannan bi ghairi nafsi tana nufin baligi ne tunda in ba baligi bane ba buƙatar a ce bi ghairi nafsi to ake ce bi ghairi nafsi ta nuna cewa da a ce yayi kisa za a kashe shi tunda ko har za a kashe shi to balagagge ne sai dai ai zana iya yiwa ya kasance a shari'ar su idan yaro yayi kisa ana iya masa kisasi tana yiwa ya zama haka ne a shari'ar su wasu malamai suka ce yaron balagagge ne ba yaro ne kankani ba ko da kuwa an yi amfani da kalmar gulam wani ma daga cikin magabata shine Sa'id ibn Abdul Aziz yake cewa yaron ya kai shekara 21 ce larabawa sukan yi amfani da kalmar gulam suna nufin matashi wanda yake balagagge kamar yanda Lailal Akhyaliya take ban Hajjaj da take cewa shafaha min adda'i alladhi qad asabaha gulam idha hazza alqanatu shafaha ko saqaha kaga anan tana yaban Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi yayin da yake jagorar yake komandan yaki yana kashe mutane da makaminsa da abin da dinsa da mashinsa amma sai ta sifanta shi da al-gulam yake nuna cewa ma'ana yana cikin abin gajiyar karfinsa haka suka ce kalmar gulam ma ai ita kanta tana nufin wato tana nufin tashan balaga to min daga al-ightilam ne al-ightilam kuma yana nufin shiddatu shabaq wato tsananin sha'awa saboda haka daga nan aka samo kalmar an kirawo yaro kankane da al-gulam bi itibari ma sayakun ma'ana nan gaba zai zama wannan wato zai zama a wannan yanayi zai kai wannan shekaru don haka wasu sun tafi akan cewa balagagge ne amma jumhurul mufassirin sun tafi akan cewa ba balagagge ba ne musamman idan muka ga a cikin hadisin Ubay ibn Ka'ab yana cewa yal'abu ma'al ghilman yana wasa cikin yara balagagge ne ba shiga cikin ƙananan yara yana wasa ba yace laqad ji'ta shay'an nukra, ka zo da wani abin da yake mai girman gaske wanda yafi na farko, domin na farko zai yi aliki ka fasa gurin tana yiwa a kama aliki, amma wannan ka kashe rai ba bugata ba zai yi kuma a dawo da ran ba, saboda haka lalle abu ne wanda yayi muni kwarai da gaske. To daga nan sai Khadir yace alam aqul laka laka lan tastati'a ma ya sabra, alam aqul laka ba na fada maka ba ba zaka iya yin hakuri da ni ba. A nan za mu ga cewa ya kara laka, a baya bai kara wani, babu karin laka. Alam aqul innaka lan tastati'a ma ya sabra, amma a karo na biyu sai aka kara laka. Hikimar kara laka a nan tauki don a karfafa maganar. Alam aqul laka can karo na farko ne, ana iya kawar da kai, amma ka yi abu na farko, a ja kunnenka, ka ba da uzuri, ba jimawa kuma ka sake yin na biyu. To shi yasa sai ya kara kalmar laka don ya kara nuna masa karfin maganarsa a yanzu fiye da ta da. Alam aqul laka, ka ce wa mutum qultu laka ittaqillah, ko qultu laka ya fulan ittaqillah, ko da babu ya fulan magana za ta iya miƙewa. Qultu ittaqillah, ka ji tsoron Allah, amma ce qultu laka ya fulan ittaqillah, wannan kana nufin maganar ka a nan tana da ƙarfi fiye da ta da. Saboda haka suna ƙara irin wannan lafuzza a cikin jumlar da za ta iya cika ko da babu su, don a nuna maka ƙarfin maganar. Wasiyar farko baka yi aiki da ita ba, don haka ta biyu sai a tsananta matuƙa da gaske. Shi ya sa Ibn al-Jawzi yake cewa ya ji wani malaminsa Abu Muhammad al-Khashab yana cewa wa qarahu fil awwal, a karan farko Khadir ya girmama shi, bai ce alam aqul laka, bai kawo masa labiri ba, amma a karo na biyu wajahahu bi kafil khitabi, sai ya fuskanto shi yace ba na gaya maka ba, domin yanzu al'amarin kuma ya wuce batun a tsaya ana girmamawa, tunda har sabawar ta kai haka, ba na fada maka ba. To shi ne annabi Musa ya ce qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni, in sa'altuka an shay'in ba'daha, ina sake tambayar ka wani abu bayan wannan, fala tusahibni, to kada ka tafi tare da ni. Qad balaghta minni min ladunni uzra, ka kai matukar karbar hanzari daga wajena, ka karbi hanzari na daya ga na biyu, to in haka sake na uku to na yanke wa kaina dukkan wani hanzari. A nan karo na biyu annabi Musa alaihi salam bai ce ya manta ba, na farko ya bada uzuri da mantuwa, na farko ya bada uzuri da mantuwa ce la tu akhidhni bima nasit, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa eh mantuwan ne, da akwai cikin malamai waɗanda suke cewa ai hadha min al ma'arid, na farkon ma ba mantawa yayi ba. Shi yasa bai ce mantawa na yi ba, sai ya ce kada ka kama ni da abin da na yi na mantuwa, amma ai ba yana nufin wannan ne mantuwar ba, ma'ana abin da zan yi a mantuwa a rayuwata kaka kama ni, duk da wannan dai ba mantawa na yi ba. Saboda haka irin ainihin magana ya yi masa haka a kaikaice, to amma wannan magana tasu ba haka take ba, saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mana na farko din mantuwan ne, saboda haka mantawa yi, amma na biyu ba mantawa yi ba, ko dai bai manta ba domin ya ga girman al'amarin ba zai iya yin shiru ba, a kama yaro ɗan ƙanƙani yana wasa cikin yara, yaro kyakkyawa a murɗe a yanka shi a murɗe masa kai, lallai zai wahala yin shiru da wannan, gara ya yi magana ko da zai karye alkawarin da ya ɗauka na cewa zai yi haƙuri, ko kuma ya kasance ya manta a na biyun ma, da ya manta sai yake ganin to kuma ya sake cewa mantawa yi, uzurin kuma zai zama akwai bambarakwai, na farko ka ce ka manta, na biyu ma kuma ka ce ka manta, saboda haka sai bai kawo maganar mantuwa ba, sai ya kawo wani sharadi yadda zai kwantarwa da abokin tafiyarsa ko malaminsa hankali, zai lallashe shi ya nuna masa cewa ya ɗauka wannan shi ne na ƙarshe, in kuma har na sake yi to shi kenan sai mu rabu, in kama gabana ka kama gabanka. Saboda haka sai ya kawo masa wannan. Annabi Musa alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin sahih Muslim, a wannan gurin idan yazo sai ya ce rahmatullahi alaina wa ala Musa laula annahu ajjala la ra'al ajab walakinahu akhadhathu min sahibihi zamama. Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo wannan gurin sai ya ce Allah ya ji kanmu ya ji kan Annabi Musa alaihi salam, Allah ya ji kanmu ya ji kan Musa, laula annahu ajjala ba dan yayi gaggawa ba, lara al'ajab da ya ga abubuwan mamaki, walakinahu akhadhathu min sahibihi zamama, sai dai ya ji kunyar abokin tafiyarsa. Kunyar abokin tafiyarsa ce ta sa ya ce in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni. Mun farko ya bada uzuri a sake yin wani abu irin wannan ba tare da jumawa ba abin da kunya, saboda ka wannan kunya ce ta sa sai yayi sauri ya yanke wa kansa hukunci da cewa in ya sake yi kada a tafiyar ka ayi da ita. Annabi ya ce law sabara la ra'al ajab, da yayi hakuri an ci gaba da tafiyar bai sanya wannan sharadin ba, to da ya rika ganin abubuwan mamaki kenan. Annabi sallallahu alaihi wa sallam kana idza zakara ahadan min al anbiya bada'a bi nafsihi fa qala rahmatullahi alaina wa ala akhi kaza wa rahmatullahi alaina wa ala akhi kaza. Haka Annabi sallallahu alaihi wa sallam al'adarsa idan ya ambaci wani daga cikin annabawa yakan fara da kansa ya ce Allah ya ji kanmu kuma ya ji kan wato dan uwana annabi wane da kaza da kaza ya faru. Sannan Allah ta'ala ya ce fantalaqa hatta idza ata
fantalaqa hatta idza ata ya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa abaw an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda faaqamahu qala law shi'ta lattakhadhta alayhi ajra.
Fantalaqa sai suka tafi hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha, har sai da suka zo ga wasu mutanen wata alƙarya sai suka nemi mutanen wannan alƙarya su ciyar da su. Fa'abau an yudayyifuhuma sai suka kiyadda su karɓi baƙuncinsu. Fawajada fiha jidaran sai suka samu wani wata ganuwa ta garin, wata katanga ko wani garu na garin, yuridu an yanqadda yana nufin zai faɗi. Fa'aqama sai ya miƙar da shi. Kala sai Annabi Musa ya ce lau shi'ta lattakhadhta alaihi ajra, da ka so da ka ga dama ai da ka karbi lada wato da sun biya ka akan wannan aiki. To kaga wannan shine ƙarshen al'amari tsakaninsu, sun tafi sun shiga wata alƙarya. Allah ta'ala ya gaya mana cewa alƙarya ce, alƙarya shine garin da yake bai kai birni ba amma dai akwai mutane tattare a cikin garin, amma yawansa da faɗinsa bai kai girman birni ba. Malamai sun yi ta ƙoƙarin su tantance wani gari ne wannan, wasu su ce Antakiya, wasu su ce Barka, wasu su ce wani gari ne a ƙasar Rum. To amma dai babu wani dalili da yake nuna wani gari ne, saboda haka babu buƙatar a nutsa a matsa wajen sai an zaƙulo wani gari ne wannan, inda a ce akwai wani amfanin da za a girba a ƙarƙashin sanin wannan gari, to da Allah ta'ala ya ambaci wannan gari. Saboda haka wannan daidai yake da Majma'ul Bahrain da muka gabatar, da wasu malamai suka ce baya buƙatar sai an san ko a ina ne. A hadisi ya zo cewa wannan mutanen alƙaryar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta su da cewa ahla qaryatin li'aman, wato sun zo mutanen alƙarya waɗanda suke maruwata, mutane ne waɗanda sun sifantu da sifar rowa. To sai Annabi Musa da Khadir istat'ama ahlaha suka ce suna neman su ba su abinci, suka nemi abinci a wajensu, wannan shi ne abin da suka fara nema a wajensu. Ba su ce muna neman ku ɗauke mu a matsayin baƙinku ku je ku ba mu masauki ba, ku ba mu gurin kwana, a yunwa suke ji a ba su abinci. Allah ya ce fa'abau an yudayyifuhuma, amma sai suka kiyadda ma su karɓi baƙuncinsu. To duk da haka ga kuma katanga ta garin ta tafi za ta faɗi, ta ce ganuwar da ta zagaye garin. To sai Annabi Khadir sai ya kama ya sa hannunsa ya miƙar da ita, shi ne Annabi Musa alaihi salam yake ganin ba haka ya dace ba, mutanen nan mun nemi su ciyar da mu, amma sun ƙi ciyar da mu. Saboda haka tunda har ga wata katanga akwai buƙatar ai aiki akan ta, mu ce su biya mu mana, in sun biya mu muka yi aiki akan ta sai mu sai abinci mu ci. Amma kuma kawai yanzu ka zo ka yi musu aiki tare da cewa ba su cancanta ba, lau shi ita lattakasta alaiha ajira, da ka ga dama da ka karɓi lada akan wannan aiki naka. Za mu ji yadda ta kaya, kamar yadda za mu ji abinda wannan aya take ciki insha Allahu a karatu na gaba. Abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada, abinda muka yi na kuskure kuma Allah ya fi mana. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.